الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوككين سركي يا داود مدرس من لتاف جامع العلوم والحكم شرح 50 حديث من جوامع الكلم لتاف ابن رجب الحنبلي وندا درس ده يوتي من شغا ومن فار حديثنا 23 وندا إن شاء الله زامو تاشي دقا إن دموك سايا تنكو قرن دشي إمام ابن رجب جي جن بيان مي أكي نفيدا الطهور شطر الإيمان sarki rabin imani ne ya kawo ra'ayoyin waɗansu malamai daban-daban akan me ake nufi zamu tashi dai inda yake cewa wanda wannan gabar zamu fahimta cewa ya fi karkata zuwa ga ma'anar wannan abinda wannan gabar ke faɗa wajen fassara abinda ake nufi qultu yace nace ko kuma ina cewa idan kaga mai littafi ya ce qultu ya kaito wayansu maganganu ko wadansu ra'ayoyi ko kuma ya lura da cewa ya kamata ya bayyana fahimtarsa ko matsayarsa kan batutuwa da aka yi daban-daban yace kullu shay'in kana tatahu naw'an dukan wani abu wanda ya zamanto karkashin sa akwai nau'uka biyu to fa ahaduhuma nisfun lahu to za iya cewa ɗayan su rabin sa ne kuma nisfin sa ne ba dole sai sun zo wato kashi 50-50 ba daidai wa daidai ba za iya cewa in dai abin zai rabu gida biyu ko da gefe guda ya rinjaye gefe guda sai ce ɗaya rabin ɗaya ne ko kuma nisfin ɗaya ne ɗaya rabin ɗaya ne ma'ana an raba bai zama guda ba yawa amma wannan ba zai hana wani gefe ya rinjaye wani ba kamar da bayanan za su zo wasawa'un kana adadun nawa'aini ala sawa wai ɗaya ne ya zama adadi wato kirgen nau'i biyun daidai ne kamar 50-50 misali aw ahaduhuma azidu min al-akhar ko kuma ɗaya ya fi ɗaya ɗaya gefe ya ɗauki kashi 55-60 fiye da haka ɗaya gefen kuma ya ɗauki ragowar ko ku a'a sun zama daidai wa daida wa dullu ala haza hadisu qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wato yana zama dalili akan wannan fassara ko fahimta cewa ba ana nufin tsarki rabin imani ne ba daidai wa daida tsarki ya ɗauki rabi kashi 50 sannan imani sauran raguwar matsalolin imani sun ɗauki kashi 50 ba wato lalle mai yiwuwa ne kuma zahiri ne cewa wato gefe guda zai rinjaye gefe guda saboda isharar waɗansu hadisan ciki har da wannan hadisin da ke cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakani na da bawana nisfaini rabo biyu na raba sallah tsakani na da bawana rabo biyu wal muradu qira'atu sallah ma'anan wato ana nufin karatun sallah ne ba sallah baki ɗayanta ba yawa wato min idlaqil kulli ne wa iradati alba'd kaga sallah ta hada da karatun da komai ruku'u sujada da komai amma dai ba'dinta ake nufi saboda yana muhimmancin sa wali hadha fassaraha bil fatiha da kai fassara sallar da fatiha ka karatun fatiha farilla ce kuma abinda karatun ya kunsa muhimmi ne kwarai a rayuwar bawa da makomarsa saboda yabo ne ga Allah subhanahu wata'ala da ainihin daukakawa da kambamawa sannan addu'a kuma daga bangaren bawa da neman taimako yawa to saboda haka rabi ko kuma wani bangare buƙati wato yabo ne ga Allah subhanahu wata'ala tsagoransa wani bangare kuma ainihin buƙata ce ta bawa yawa wani bangaren kuma ya hada roƙon da bawa zai yi wa ubangijinsa da kuma amsar da shi kuma bawa zai samu daga ubangijinsa yace wali wal muradu annaha maqsumatu lil ibadati wal mas'ala abinda ake nufi dai an raba karatun fatiha tsakanin bauta da kuma roƙo wato addu'a mun karanta hadisin a baya yanda kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan duka yabo ne kake da girmama Allah da yabonsa da abin da ya dace da shi wanda babu wani abu da zaka fada ka yabi Allah subhanahu wataala sama da wannan tare da shi ya yabi zatinsa da kansa da kansa kuma ya gabata cewa babu sura adiltafan Allah har qur'ani shi kansa da ta kai ta falala to kuma da wannan din ya bude ta to in ka fadi wayannan to wannan na Allah ne duk ba wai ka taimaki Allah mai kaya bi Allah ake nufi kuma wannan ya baka babban matsayi a wajen sa ya kace in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan wato tsakanin bawa ne da ubangiji shi bawa yayi bauta ubangiji kuma ya taimako ko ba haka ba har ƙarshe yace fal ibadatu haqqur rabb kaga bauta haƙin ubangiji ne yawa haka nan yabo din shi ma bautan ne wal mas'alatu haqqul abd roƙo kuma haƙin bawa ne yana daga cikin wato abinda bawa zai tabbatar da cewa shi bawan ne sosai zama mai roƙo ga Allah sosai mai yawan yabo ga Allah sosai mai yawan jira da fata kyakkyawa fata ga Allah subhanahu wataala yawa wani malami yayi wani littafi da ya sa masa suna wato abin nan al-iftiqaru ila Allah lubbul ubudiyya wa nuna buƙatuwarka zuwa ga Allah wannan shine waiduwar wato bauta idan aidun ka duba ibada ga baki ɗayan ta za ka gani ana yin ta da ta harshe da ta gaba da ta dukiya da ta komai ma mutum yana yin ta ne dan ya nuna shi ba komai bane Allah ne komai kuma komai a gurin sa ne duniya yake duniya da lahira da tsiran da kuma rabauta da aljanna tsira daga azaba duk takaitin duniya da lahira a wurin Allah ne to kaga wannan wato in mutum ya tsaya akan wannan bilhaq to shine bawa na gari shi yasa yazo a hadisi addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada yawa in za a yi ta yadda sunnata take ba addu'o irin na yan bid'a ba addu'o'in shirme da sauransu addu'o'i duk abin da za ka ga musulunci ya ambata to abin da musulunci yazo da shine banda abin da jajibi da mutane suka dauko wurare daban-daban to Allah samu dace yace walaysa almuradu ismata kalimatiha ala sawa kaga ba ana nufin wai raba kalmomin na fatiha daidai wa daidai ba wa kaza kara hazal khaddabi wannan tawilin cewa ana nufin wato da aka ce at-tuhur shatrul iman ana nufin tsarki wani bangare ne na imani yawa ba wai rabi ne daidai wa daidai ba kamar yanda rabo tsakanin fatiha wato tsakanin ubangiji da bawansa a cikin karatun fatiha wato Allah ta'ala ya ce a hadisul qudusi ya raba ta tsakanin su amma an san anin abinda ba ubangiji ke da shi a ciki yafi yawa shine mai yabo da yawa shi ake bautawa yawa shi ake roƙo a wurin sa ake tsammani abinda bawa ke bukata a ciki shine ya roƙa a amsa masa amma yayi bauta Allah ne mai jajjantar bauta yabo da daukakawa duka na Allah ne ko ba haka ba yawa bautar da ake Allah ne zai karba shi ake yi wa taimakon da ake nema shi zai ba amma bawa bukatarsa yayi bauta a karba sannan ya roƙo a amsa masa kuma a tsare shi. Waqad zakara hazal haddabi ya faɗi wannan a cikin ma'alimu sunan sharhin sunan abi dawun ne, amma shi ba ya dauki sharhi bane wanda yayi shetaryan-taryan hadisi bayan hadisi, amma kuma sharhi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske, ya dauki hadisai da suke da iskali, hadisan da suke da yaroyar fahimta ko kuma wasu abubuwan manganu da ya kamata ya tsawaita. Shi yasa littafi ne bai wuce da suna buga shi mujalladai hudu kanana madaidai kanana, amma suna buga shi a babban mujalladi guda biyu haka. To amma kama aunul mahabu amma abu kaga da yake sharhi yayi shi mai yawa akan mujalladai bakwai. To amma wannan ya takaita shi, akwai malamai da suka yi masa sharhi da yawa. To amma dai shi wannan ma'alimu sunan da yake magabaci ne shi Haddabi da sharhin, ya rayu karni na hudu. To lokacin sai ya dubi wuraren da suke da iskali sai ya musu sharhi, kamar yadda dai Muhammad al-Amin Shinkiri ya yi a tafsirinsa Adwa'ul Bayan fi tafsir al-Qur'ani bil Qur'an, ya ɗauki aya masu iskali ne ya yi bayani mai tsawo a wurinsu. Akwai ayar da na ga ya ɗauka wajen ƙoƙarin bayaninta sai da na juya shafi 70 wajen kawar da iskala da shi Muhammad al-Amin Shinkiri, amma ayoyin da suke wada hai kawai sai ya ba su haka. Haka tafsirin da Ibn Taymiyyah ya yi da Ibn al-Qayyim, a tafsirul qayyim limin al-qayyim ba su ɗauki ƙur'anin gaba ɗaya ba, suka ɗauki wani ɓangare da suke gani yana da buƙatar a yi bayani, saboda ai tafsirai sun yawa, tafsiran da suka taɓa ko'ina da ko'ina suna nan, amma dai wuraren suke gani kamar bayanan sun taƙaita a gama garin tafsiran sai suka kai tsaye zuwa ga wannan. To Ibn al-Qayyim ya yi wannan haka na Ibn Taymiyyah, amma Ibn Taymiyyah ko Ibn al-Qayyim ba su tafsiri cikakke daga Fatiha zuwa Nasi. Shaykh Islam ya yi tafsirin suratul Ikhlas qul huwa ita kadai, ya yi mata tafsiri haka wadatacce da bayanai gamsassu. To haka suka yi, suka duba inda ya kamata ya zama akwai gibi sai suka yi abinda Allah ya ba su, Allah ya jikansu tare da mu. To shi ma mai ma'alimu sunna al-Imam al-Khattabi littafi ne muhimmi, za ka gani a duk sharhuna za ka karanta irin su Fathul Bari, sharhin Muwatta da abin nan irin su abin nan na baya da shi dai suka yi irin sharhin Muslim na Nawawi, za ka ga suna nakaltowa daga gare saboda siqa ne. Ita wasta shada bi qawli al-Arab, ya kafa hujja da halacin wannan tawili a ce nisfu, amma kuma ana nufin wani bangare abinda Larabawa suka saba faɗa a harshensu al'adan maganarsu. Nisfu sanati safarun wa nisfuha hadar, Larabawa sukan ce to nisfin shekara tafiya, nisfinta kuma zama, nisfinta tafiya nisfinta zama, wato rabin shekara tafiya rabinta zama, amma ko ba dole ne ya zama wata shida shida ba ko? Kahala ya ce shi Al-Khattabi wa laysa ala tasawi zamanin fihim, amma ba wai in sun faɗi haka yana kan daidaiton zamanin guda biyu ba, a ce wato rabi wato wata shida ana tafiya, wata shida kuma misali ana zama, ya danganta da kowanne yadda ya kama. Yawa lakin alan kisami zamani lahuma, yawa kawai dai ana faɗin wannan a bisa karkasuwar wato lokacin na shekara a tsakanin zama da tafiya ɗin, ko da kuwa zaman ya shari wata takwas ko goma misali tafiyar ta shari wata biyu ko uku abin da ya kama da haka. Wai za ta fawata wa in tafawata muddatawa, ma ko da zama ko tazarar lokacin na tafiya da zama sun sha bamban. Wa yaqulu Shuraih, alƙalin farko a wannan al'umma tun daga zamanin Abubakar har zuwa Umar har ya shiga zamanin daula Umayya, Shuraih na Abdul Aziz ya fi shekara 50 yana alƙalanci. Shi a lokacin ba a ƙayyade a ce in ka shekara kaza za ka bar aiki, ai wannan kuskure ne, da saboda sai ka ga mutum aikin da yake ɗin yana da amana, yana da ƙwarewa, yana da jajircewa, kuma Allah ya ba shi himma da ƙwazo da ƙoshin lafiya da sauransu, ya yi shekarun 35 ko 40 kamar da aka ƙara wasu ko
ko 60 in mutun ya abin to sai ga wani ya cika shekarun amma Allah ya bashi lafiya fiye da lafiyar dan shekara 30 ko 40 kuma yana da kwazo fiye da kwazon dan shekara ka ya kamata da inda tsarin hankali ne ko shari'a a ce za a mu'amalanci kowanne gurgurdan an ga ka gaje kana shekara 45 ko 50 kuma baka yin abin kirki a canja ma aikin ko kuma a sallame ka a ce za a baka tallafi kura sai a sa wani madadin ka in akwai bukatar muhimmanci in ya zan barin ka zai bada wani gibi ko ba haka bane in kuma barin ka cire ka zai zama ba zai bada gibi ko saboda kwazon ka da tsayuwar ka da kuma da ingancin lafiya da Allah ya baka da fahimta da baiwa da amfani ga al'umma to cire kan mai amfanin sa kaga ba sai ne a karu masu taimaka maka ba sai a raka har a kara zuwa sanda amma sai ga wani yana tsananin bukatar aiki kuma ana bukatar sa shi ma kuma yanzu kana dan shekara 55 kai shekara 35 ka samu kwarewa sosai ka goge kuma kana da nishadi wajen aikin shi kake so kuma yana yiwa amma sai a ce a dakatar da kai kaga tsari ne kawai wanda wani eh to yace to haka shurai ya shekara sama da 50 yana alƙalanci tun zamanin Abubakar har Umar har aka zo zaman daula Umayya Muawiya ya fara jagoranci khalifa shekara ta 40 bayan hijira to har sai da ya shiga wannan daula to shi wannan alƙali ya fada wakila lahu wata rana aka ce masa kaifa asbata yaya kawai gari ana irin gaisuwa da suke kala sai ce asbahatu wa nisfu an-nasi alayya gadban wa nisfu an-nasi alayya gadban yace na waye gari nisfin mutane suna masu fushi a kaina ai alƙali ne man ta sabo saboda haka dole wani saudaya mutane za su yi fushi da shi dan adam ko da ya san bai da gaskiya in dai ba gayar mai adalci da tajarrudi ba aka yi hukunci a kansa sai ya ji ba daɗi sai dai in mai hakuri ne ya danne abin in kuma yana da nufin son zuciya ta fushi da alƙali me yasa bai bashi gaskiya ba yuridu anna an-nasa bayna mahkumin lahu wa mahkumin alayhi abin da yake nufi shine ai mutane in kaso gurfana gaban sa to tsakanin wanda za a yi hukunci ne gare shi mahkumin lahu shine mai gaskiya wanda za a rinjayar da shi mahkumin alayhi kuma hukumun alaikum wanda za a yi hukunci a kansa mara gaskiya kenan wanda shari'a ta kada shi wal mahkumu alaihi gadban wanda hukunci ya sauka kansa akai galaba a kansa a shari'a zaka tarar baya jin dadi yana fusata to abin da yake nufi kenan wal mahkumu lahu radin anhu wanda kuma akai masa hukunci ya galaba to yana yarda da alƙali cewa wannan alƙali ne na gaskiya alƙalin gaskiya ne to haka abin yake amma fahuma hizbani muktalifan su bangarori ne guda biyu masu sabani amma ba dole su zama kashi 50-50 ba ko yawa saboda haka akwai wanda saboda tajarrudin saboda imanin da ikhlasin sa aka ce an yi hukunci na gaskiya a kansa sai ce alhamdulillah saboda ya san abinda aka yin araba shine da zalunci ko kuma an sauke masa nauyi ko kuma alhamdulillah misali har yanzu akwai alƙalai masu gaskiya don yanzu wannan ma ai wani abin farin ciki ne ko yawa a ce kai kullun kai ta jin abin kunya abin takaici a wurin alƙalai misali a ma'aikata waye su malamai waye suka ji abin yana ƙara ma bakin ciki ma aka ji wani mutum mai gaskiya mai sana'a ne ɗan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati wani sai ko alƙali suka ji ba kai farin ciki cewa lalle har yanzu akwai sauran alheri to wani ko akan kansa aka yi kuncin ya san shi ne mai laifi ko ba haka ba ya san dakar saboda haka so amma akwai marasa kirki ko marasa ikhlasi irin wannan so in ta biyo kansu ko da adalci aka yi sai su ji ba daɗi ai akwai ma waɗanda suke ƙoƙarin su murɗe gaskiyar ma ta hanyar rashawa ko kuma wata sanayya ne bin ake da wata sanayya a bi ta wajen wani ko za a sassauta man na taɓa jin wasu an naɗa alƙali a cikinsu ahlu sunna ne sai suka yi ta bayan cikin suka ce imadalla sun yi nasara an naɗa alƙali a cikinsu kaga ko da wani abu zai taso kaga wannan ai ba daidai ba ne yawa alhamdulillah Allah sa ya zama mai gaskiya yawa amma ta kansa ya kamata ya fara in sai ba rashin gaskiya shine abin farin ciki amma cewa annada alkali namu to me muke nufi kaga in ta gaurayo ku da wani wanda ba ku bake nan sai goyi bayan ku ko ba ku da gaskiya kaga wannan ba fahimci sunnan ba kenan Allah shirye da mu wa yaqulu sha'ir mai waƙe yana cewa idza mitu kana an-nasu nisfayni shamitun bimauti wa masnin billazi kuntu af'alu idza mitu inna mutu inji mai mawaƙin kana an-nasu nisfayni mutane su rabu kashi biyu shamitun akwai mai farin ciki da mutuwata yace madalla ga da ya mutu sai dai mutuwa kan ba a ce Allah ya ƙara ko to da an san mutun ya mutu ai shikenan to amma dai wani sai ya fita farin ciki cewa ne ya mutu ya kau dama kamar yana ganin ya tare masa wani abu ko kuma ya haka din dai yawa akwai wata damuwar da dalilin rayuwar sa yake cikin ta ko kuma wani abu da yake ganin ya kamata ya samu amma in yana nan da waya ya samu kamar irin masu kokawa ko turare ne akan kujerun matsayi a aiki ko a siyasa ko a wani abu ne ko sana'a haka yana ganin wani yana gaban sa kuma yayi ya kau da shi ko kuma yayi ta jiran ya kau sai in bayan sa ne to kuma yanzu Allah ya kau da shi sai farin ciki miskini bi mauti da mutuwa ta yi farin ciki da mutuwa ta wa muslim akwai kuma wanda zai yabo billazi kuntu af'alu da abinda na kasance ina yi yana takaici ce Allah ya karbuwa ne shine mai aikata kaza shine mai kokari kaza to kaga wannan shi yana ganin an samu nakasa ta an samu gibi a cikin lamarin rayuwa ko addini ta bangaren sa shi ba farin ciki yake ba an rabu gida biyu dai wa muraduhu annam yanqasimuna qismaini abinda ke nufi dai shine mutane suna rabuwa za su rabu gida biyu in sun ji mutuwa sa galibi dai a dabi'a dai a bisa dabi'a bangaren da ke yabo ko kuma yake takaici ko kuma jin wani kaman an rasa an yi rashi su za su fiye amma ba za a rasa musamman mutum yana da wani sha'ani haka yana da mahassada ko kuma waɗansu da yake takara ko gasa da su to sai an samu wasu masu ta'allaka da duniya don ba ta'allaka da duniya ne da yawa mutum ya mutu sannan ka zo kana cewa ga da ya mutu ko baka faɗa da baki ba liqasanul maqal wani ma in ya gefance zai iya faɗa sai to ga to kaga to shi ma ya san mutuwa fitina kansa bai san ko san za ta zo ba za a samu cika da imani qultu nace ومن هذا المعنى yana daga wannan ma'anar ayi idlakin nisfi ba wai ana nufin rabi daidai wa daidai ba duka dai kokari yake da wannan shawahid hujojin ya tabbata maka cewa ba dole ne da aka ce da hadisin yace tsarki rabin imani bane ba tunda akwai iskali a ciki yawa yanda imani ke da muhimmanci shine tushe ko kafin komai a ce tsarki tsarkin alwala ake nufi ko tsarki dai a dunkule a jumlace shine rabin imani to shine yana so ya gamsar da kai cewa nisfi ba dole ne sai ya zama daidai wa daidai ba in ya zama wani bangare ya wadatar yawa wa min hadha ma'ana hadisi abi huraira al marfu fi al fara'id hadisin abu huraira wanda aka dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a game da rabanin gado fara'id anan jama'u faridati ne ba farillan sallah ko farillan alwala ake nufi ba fara'id wato rabanin gado faridatan min Allah da Allah ya ambata rabanin gado sai yace wato rabawa ce daga Allah asalin fardu shine a yanka abu a shata a yanka kamar yadda mai yankan yadi yanka yadi ko mai yanka fata domin ya takalmi ko jaka yake yanyankawa asalin sa fardu kenan to ubangiji ya yanka ya kayyade cewa a bayar da wannan to fara'id sune rabanin gado annaha nisful ilm cewa rabanin gado wato ilimin rabin gado rabin ilimi ne ana nufin wani bangare ne na ilimi mai muhimmanci faraja ibn majah ya rawaito shi hadisi ne da malaman fi furu'a galibi a babubukan da suka na rabin gado a sharhuna ko hashiyoyi suka ambato shi duk da yana da rauni kada amma dai suna ambata shi ko sun kyautata shi saboda muhimmancin sa waje tsari haƙoƙi da kuma sarƙaƙiyar da yake da ita wani lokaci idan abubuwan sun cakuɗe da yawa amma dai muhimmi ne kwarai da gaske. Wani ahkamul mukallafi na nau'an, yace domin hukuncen baligai masu hankali nau'i biyu ne. Nau'in ya ta'allaqu bil hayat, nau'i na farko mafi rinjayen yana ta'allaka da rayuwa, abubuwa na rayuwa kafatan ɗinsu, sha'anin auratayya, sha'anin haifayya, sha'ani na kazo, duk harkokin duniya kowanne da irin hukuncinsa a shar'ance yadda za a warware shi. Wa nau'in ya ta'allaqu bima ba'dal maut, wani nau'i kuma yana rataya da abin da zai zo bayan mutuwa. To bayan mutum ya mutu, a dai abin da zai bari a baya babu wani aiki babba, wato kamar rabon gado, ko ba haka ba? Wa hadha huwa al-fara'id, wannan shine rabonin gado. To shi yasa tare da cewa ai in ka duba kaso mafi girma da rinjaye dai shine na abubuwan da ke gudana a rayuwa, ko to amma kuma wato ilimin wannan shefi ko da littattafai na shari'a, fiqhul mu'amalat ko kuma fiqhuna furu'a ta mazhabobi, ko al-fiqhul muqaran, fiqhun da za a dinga faɗan dalilai da hujjoji, duka dai babubbuka na al'amuran rayuwa su kafi rinjaye, ko ba kam rabon gado babi guda ne ko ɓangare ne guda daga cikin wannan wa da kitabu kaza kitabu, sai a zo kitabul fara'id. Yanzu misali a muwadda, yawa a darasin da muke kaga ai har zuwa yanzu muna cikin kitabi na 36 a muwadda, to amma ba mu je kan kitabul fara'id ba, duk sauran kaga an tawo kitabi tun daga kitabul fahara har zuwa wannan, amma kitabul fara'id yana gaba. Kaga shikenan sauran abubuwan suna da yawa da yawa, so suna da rijaye, saboda fara'id wani bangare ne kawai daga ciki, amma don muhimmanci sa sai hadisi yace wani bangare ne na ilimi, misali rabi ne na ilimi, to ana nufin wani bangare ne. Wa qala ibn mas'ud yace al fara'idu sulsul ilm, ibn mas'ud yace rabonin gado sulusin ilimi ne, wato ma'ana sanin rabon gado kashi ɗaya ne cikin uku na ilimi. Shi ma ba yana nufin zaka kasa uku kaman nan goma nan goma nan goma ba, ko ba haka ba? Yawa, amma dai idan ka kasa shi ɓangarori uku, to saboda muhimmancin sa ya bashi kashi guda, ko da sauran sun fi shi yawa. Idan mu san cewa wasa da harkar rabon gado ba ƙaramin haɗari ba ne, ko ba haka ba? Idan mutum bai tsaya tantance sababan gado ba, ko da kuma rabonin gadon yadda suke ba, waye zai faɗi, waye ba zai faɗi ba, abubuwa da yawa, to mutum zai zo ya haramta rabo ga mai shi, kuma ya baiwa wanda bai cancanta ba, ko ya tauye wani, abubuwan suna nan da yawa, to sai an kula sosai. Wa wajhu zalika alhadithu alladhi kharajahu Abu Dawud wa Ibn Majah min hadisi Abdullah ibn Amr marfu'an. Ma'anar wannan ko fiskar sa wa dalilin shi Ibn Mas'ud abin da ya faɗa, cewa rabon gado ɗaya bisa ukun ilimi ne, shi ne hadisin da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi daga hadisin Abdullah ɗan Amr ɗan As kenan, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace al-ilmu salasa, muhimmin ilimi abubuwa uku ne, ilimi wato mai amfani kashi uku ne, amma sai wa zalika fa huwa fadlun, abin da ba wannan ba turaren ilimi ne, akwai abin da suke kira at-taraful ilmi, yawa wato ma'ana yalwa ta ilimi, bayan an yi abin da ya zama wajibi, to sai ya zama a yi abin da zai zama ƙarin ilimin ne, amma ba wai ya zama dole ba ne, ko kuma muhimmancinsa bai kai na farkon ba. Idan mutum ya samu dukiya ya gina gida, ya yi aure, ko ya aure ya gina, wanda ake fara yi shi kenan. Yawa, idan mutum ya samu dukiya ya gina gida, ya yi aure, ya samu hanyar cin abinci, ko tanadin abincin ya kaza ya kaza, ai kaga ya yi asasi ko? To wasu abubuwan da zai yi ya tanada, ya ce ya gina gidan hutawa, ya zahau ko wani abu irin wannan, a wannan kan rayuwa ce ko? Yawa, ko an samu ko ba samu, ba dukan mutane ba ne za su samu, to kaga wannan taraf ne, wani ƙari ne kawai, fadli. To ayatun muhkama, sanin aya tabbatacciya wajen hukunci, ayatul qur'ani duka tabbatattu ne a wajen inda abin yana rufe, aya tana rubuce, yawa tsakanin Fatiha Baqara zuwa Nasi Qur'ani ne yawa tabbas kuma zancin Allah ne da imani so amma akwai ayoyin da aka yi naskhin su yawa karatun yana nan amma hukuncin an canza shi da wani Qur'ani ya tabbatar da haka yawa to ayatul muhkama sanin wadanne ne ayoyin da hukuncin su tabbatacce ne babu wani canji dan mutum bai san wannan ba yazo fassara alqur'ani ko yi fatawa a cikin alqur'ani ko yi istinbat daga alqur'ani zai ginawa akan babban kuskure ko ba haka ba malamai masu ulumut tafsir sun wannan magana haka nan usul ko ba haka ba yawa ulumul qur'an duk sun wannan bayani saboda dole ka san annasikh wal mansukh ko ba haka ba eh kaman ahadisi shi ma dole ka san nasikh da mansukh duk akwai shi qur'ani da hadisi abin da ya sauka daga farko na alqur'ani yawa idan maslaha zuwa wani lokaci aka ga Allah ta'ala ya ga cewa maslahar wannan ta canza zuwa ga wani imanin sahmin ayatin aw nusihanati bi khairin minha aw misliha yawa to wannan dole ne haka hadisi ma akwai abin da ya gangaro farko a matakin farko daga baya kuma bukata da masa ta sa aka canza to dole sai an san wannan shi yasa malamai suka rubuta tafai akan irin wannan kama asbabun nuzul to akwai kuma sanin annasikh wal mansukh a cikin ulumul qur'an wa kama hadisi shi kansa shi ma ulumul hadisi lalle akwai sanin annasikh wal mansukh akwai muhimmin littafi na cikin na wani magabaci kan karni na 4 na hijira aka rubuta shi al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh na wani matashin malami da ya rasu yana shekara 36 tun sama da shekara 2000 amma littafin sa ana karantawa yayin saboda muhimmancin sa al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh to duk in mutum bai san wannan ba sai ya zo ya karanta hadisi da baya aiki yace hadisin ai ga hujjarsa ko kuma ayar da ayar tana nan tabbatacciya amma ana karanta ta don ibada kuma a karanta ta ana imani da ita amma ba da ita ke hukunci ba da wani hukunci ne daban da wata aya ne daban to shine ake nufi da ayatul muhkama ba haka ba a duk ayoyin Allah ingantattu ne yawa amma dai wace ake aiki a kanta yawa wace ce aiki yake akai ayatul ahkam dama shi nasu baya shiga cikin aqida baya shiga cikin akhbar ko ba haka ba abin da ya shafi tauhidi baya ai duk abin da Allah ya faɗa baya canzawa daga sifofin sa sunayen sa duk abin da ya shafi imani haka da wani labari ba za a ce da farko an faɗi labarin annabi Adam ko annabi Hud ko annabi Salih ko labarin Fir'auna da annabi Musa da aka tananatawa fiye da kowane labarin alqur'ani a ce ai an yi nasu ai babu wannan babu nasu a cikin al-akhbar haka nan yawa to la abinin alwa'd wal wa'id misali labarin Allah zai bada aljanna ga masu aiki kaza ko duka akhbar ne kamar hukunce da suke aukuwa tsakanin mutane maslaha za ta sa a wani hukunci na wucin gadi kafin kuma lokaci yazo a canza da hukunci tabbatacce yau da to shine aya muhkama aw sunnatun qa'ima ko kuma sunna tabbatacciya shi ma kamar haka mutum ya san sunna tabbatacciya yawa abin da ya inganta da bai inganta ba shi ma abin da yake tabbatacce ba mansuke ba yawa shi ma hadisi kamar da ku faɗa kamar Qur'ani ne wasu da yawa rashin sanin tabbatacce sunna suna aiki da hadisan ƙarya mafi yawan ƴan bid'a haka suke ko ba haka ba mafi yawa haka suke rashin tabbatar da wannan magana riwaya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce da yawa ma sai zama musamman kamar Rafida Shi'a musamman Imamiyya galibin abin da suke ambatawa na hadisi ƙaryayyi ne galibi babu isnadi al-tafan su baka tare da isnadi tantantacce sosai gali saboda su ba su ma yadda da dogara da al-tafan ahlus sunna ba su al-tafan su daban ne hadisan su daban fiqhun su daban tafsiran su daban kutubur raqa'iq din su daban sira komai na su daban yake su su inda su tafi kowace muni kenan gali haka suke su to kamar haka to tabbatar da sunna tsayayya wadda aiki yake gudana akan ta in ba haka ba mutum sai yana ga ya mutane hadisan ƙarya kuma ya ce musu wai manzo Allah ya ce ko ya aikata kan kaga da waɗannan hadisan ƙaryar aka raba kan jama'a ai duk wanda ya kirkiro wani abu sai ya jajigo wasu ma kirkiro hadisan suke kawai su fade su wasu kuma duk abin da suka samu ya inganta bai inganta ba faruwar su amma ahlus sunna wal jama'a ku wato waɗanda suke kan tafarki na gaskiya to su kullun abin da za su kafa hujja da shi duka suna kirdadin ya zama sahihi sai da abinda kuskure da ajizanci na dan adam ya sai kuma in wani bai gane ba sai ga wani ya gane to wannan shine ilimi ba wai ka tara ruwayoyi ko littafai ba ba wannan ba an bai da amfani almajalisi cikin a'imma din malaman imamiyya sai yayi rubuta wani littafi da ake kira Biharul Anwar mujalladi 110 ne mujalladi juz'i daga 110 duk zan tuttuka ne na shirme amma wannan littafin yanzu misali ka duba wannan wannan ilimi ne fata ne haka suka yi wurin limarin liman tafsirai liman tafan amma babu inganci to sunna ka'ima sunna tabbatacciya aw faridatun adila ko kuma rabon gado na adalci mutum ya san yadda rabon gadon yake tabbatacce yadda za a ba kowane mai haƙi haƙinsa kamar da Allah ta'ala ya faɗa ayoyi uku da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani akan rabon gado na alqur'ani da hadisai ingantattu da aka samu da istinbata da ayyuka da sahabbai suka yi malamai suka yi fasalta rabon gado daga magabata da yan baduka aka rubuta fai aka tabbatar da yadda sababan gado suke da yadda ake bada rabonin da yadda wani zai kau da wani yadda abubuwa har zuwa ƙarshe me yake hana rabon gado har zuwa ƙarshe don a tabbatar da adalci mai haƙi a bashi wanda Allah bai bashi ba a bashi hakuri cewa Allah ne bai bashi ba to wannan shine ilimi babu shakka aka samu wannan ai ilimi ya samu amma ilimin da ya zama ba wannan ba sai kaga bata lokaci ne Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wanda ya rasu shekara ta 505 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara 55 a duniya ka gani shekara ta kusa 1000 yanzu sara kiris to ya bar littafai da yawa sosai wasu na cewa littafai 500 da wani abu ya bari amma dai mu hakika suna cewa ba gaskiya bane wannan kamar kashi uku cikin wannan adadin shine aka tabbatar nasa ne kashi uku na tsakiya to akwai kokwanto amma ana rinjaye da tsammanin nasa ne amma kashi na ukun to wannan mafi yawa ana zaton ƙarya kuma an haƙaƙe ma domin akwai tafan da an haƙaƙe cewa ba shi ya rubuta ba akwai tafan koyar da tsafi amma sai aka ce Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya rubuta su kuma dama manyan malamai da suka share duk an musu irin wannan sai wani zindiki wani mugu sai rubuta littafi shi bai isa a san shi ko a karɓi zancen sa ba sai yayi wa wani babban malami ƙarya cewa wallafar wani ne shine addasu ala al-muallifi sai yodi ma amma irin wannan na karatu akan da wani littafi na mallake shi ma kafin ya rabu da shi kitabur rahmatu fi dib aka ce wai suyudi ne ya rubuta shi amma ina karantawa sai naga a wasu wuraren ga yadda ake sihiri a kar mutum ga yadda ake sihiri ayi kaza da kaza haba subhanaka za mu tanan azin ya za a yi suyudin da ya rubuta littafai tafsiran alqur'ani tafsir alqur'ani bil qur'an ya rubuta tafan irin su misali jami'ul hadis dubunnan hadisai jami'ul sagir ma akwai hadisai 1010 wani abu to wannan kuma jami'ul sagir ne jami'ul kabir din ya ninka shi ga tafsiri irin su Mansur da sauransu da yawa rayuwarsa shekara 62 da ya a duniya abin da ya bari a duniya Allah amma a ce wai ya rubuta tafsirin sirrin kashe mutane to shi ma Ghazali su masa irin wannan ƙaryar to shi yasa abin da yasa nake faɗin irin wannan lokaci haka sai ga littafi zan kwade da littafi kaga an rubuta sunan wani babban malami al-Ibn al-Jawzi ko kuma a rubuta Nawawi ko a rubuta Suyuti ko a rubuta al-Imam al-Ghazali ko wani shahararren malami tun baka sani ba sai ka dauka ka ce to ashe malaman ƙaryar da kake ganin ɗan fara ma suna dan dogaru madogara ko saboda manyan malamai mai suka rubuta irin wannan to me yake tsammani to ƙarya ake gadi shi yasa shi ilimi dole sai da jagorancin wanda suke da ido a kansa ko littafin za ka karanta mutum ya kiyayi ka je maktaba bookshop kawai ka ga littafi ya baka sha'awa an rubuta shi da larabci sosai an kawata shi ko ya zama wani su ɗan bid'a ko wasu masihirta ko kuma ya zama waɗansu munafiƙai masu dasi irin wannan don abinsu ya karɓo su samu abin suka samu a duniya kafin su mutu a lokutansu wasu kuma kawai don sun ɓata su ɓadda wasu kuma kafin wannan zamani na baya mustashriqun waɗanda aka yahuda suka haye su don su karanta orientalist su karanta musulunci su ƙware su rubuta abin da suka rubuta ɓadda bayani duk akwai wannan Allah shiryar da mu amma da yawa kuma suna irin wannan kuskuren ya iya turanci su ce to ai tunda dai bai iya larabci ba saboda aka bari kawai ya iya turanci bari ya je ya sai littafai ya duba littafai kawai ko kuma ya je ya dinga karantawa littafin da ya bashi sha'awa ko sunan wasu sunayen suke a tarakta din musulmi sai mutun ya ji cewa sunan ya burge shi sai danganta abin da musulunci ko kaga ana yabon manzon musulunci ko ana yaba gwarazan musulunci kuma ana so ne a ja hankalinka sai ka shigo shigo sai an je wata anin gwiwar da ba za ka iya gane ba sai a tada kora a bade idanunka ka ba za ka gane ba duk haka suke suna da makirci iri-iri sai wanda ya bibi abin zai ga wannan sun hidimta wa hadisi sun hidimta akwai bayahudi da ya fassara alkur'ani da turanci bayahudi ne ya fassara alkur'ani akwai sun yi aiki akan hadisi duk amma mutum ba zai iya sani ba balle ma tarihi kam sai a ce maka ayaba a ce Muhammad manzon musulunci shine mai warware matsalolin duniya kaga abinda kake nema kenan sai an je wasu wuraren sai a kawo wani abu da wanda baka tunani don baka da khalfiya baka da background na cewa wannan ba ga yadda abin yake to sai ka fada cikin abu shi yasa wani lokaci zaka ga yan boko masu san addini amma ba su koma wurin malaman kirki ba ko kuma suna da wani soke na bid'a to sai kaga ana ja'in ja da su akan wasu al'amuran addini in malamin da ya karanta abin addini sosai yayi bayani sai ga kaman ba waye bane dakine bai fahimci abin ba saboda sun karanta a rubutun manya-manyan professorshi waye-waye da suka yi bincike shi yana can yana zaune a zaure bai san komai ba kuma ba haka bane Allah shirye da qultu nace yace warawa mujahid an warwi an mujahid a rubutu daga mujahid ibnu jabir babban tabi'i ne almajiri ibnu abbas Bukhari yana gabatar da shi akan dukan tabi'ai ta bangaren tafsiri shi yasa indi tafsiri a kitabun tafsir ko kuma a duk wani bangare a wuri a cikin tafsirin sa indi abin da ya shafi tafsiri ne daga tabi'ai to Mujahid shine farko saboda ya karanta tafsirin Al-Qur'ani sau uku daga Baqara Fatiha Baqara Hannasi da Ibn Abbas yana masa tafsiri yana masa kuma bayani haka suka yi amma kaga mun yazo da yawa malaman tafsirin nan yadda muke yawanci mun ji wani a tafsiran Sheikh Abubakar Gumi a radio wani mun karanta a tarjuma Hausa wani mun yi saura haka dai muka gan muke gangan dawa idan aka ce da mun kai kaje guri kaje kai tafsiri kace ha ba ce a zaka iya kace to shikenan ba a ja sai kaje ai tai Allah shiryar da mu haka ake yi ba yanzu ga ana haka ake yi a anguwa dai ko a gari daya gari ma ba ka sai ta ce sai ga an fitar da malaman tafsiri 20 da wani na taba ganin wata kungiya da wasu wani azumi ya zo doguwar takarda duk sunayen malaman tafsiri ne sama da 20 wanda za a dora shi ko kaza wanda za a dora shi kaza abin ya ba mamaki yadda duk wanda suka zama malaman tafsiri ka kaddara ma za su iya me zai sa ba za a tura mutane guri ɗaya ba a gari ɗaya ko unguwa ɗaya me zai sa ba za a samu wani wanda ya fi so dama-dama ko iyawa misali su haɗu duk su abin amma sai an karkasa mutane kowane masallaci kaga babu hikima ai ai jama'a mabiya din su samu mutane da yawa ya fi jan hankali amma nan ka samu mutum bakwai can ka samu mutum biyar dan ba ya wuce haka wani lokaci an gama dokin abin waɗanda ya zama dole sai sun tsaya kar a ce kuɗin ma ba ku tsaya ba to shi ne za su tsaya a daddafe ko ba ka bane can ma haka can ma haka to kaga inda za a iya haƙura abin Allah shirye da mu yace annahu qala mujahid yace Al-madmaratu wa lis-sinshaqu nisfu al-wudu yace kurkuran baki da shakarwa rabin alwala ne kaga zaka ji wani abu in ana son a ce wa iya wa'annan rabin ayyukan alwala ne ai ba duk ba farillai bane ma sai azbisa kauli na ba'adin masu fiqhu amma dai kamar Imam Ahmad da yake wajabta su ko kuma ba su amma dai galibi ana akan cewa sunna ne wala allahu arada anna al-wudu'a qisman ko to tayu wa yana nufin alwala kashi biyu ne bangare biyu ne ahaduhuma mazkurun fil qur'an kashin farko an fade shi alqur'ani ayar ma'ida ko yawa wasani ma'khuzun min as-sunna kashi na biyu kuma an dauke shi daga sunna wa huwa al-marmadatu wal istinshaq shine kurkurar baki da ashaqarwa a fati aw arada an al-marmadatu wal istinshaqa yutahhiru badin al-jasad ko kuma yana nufin cewa kurkurar baki da shakaruwa suna tsarkake badinin jiki wangasu da sa'iril adha ya tahiru zahirahu wanke sauran gabobi kuma yana tsarkake wato zahirin jiki fahu ma nisfani bi hadha al-i'tibar kaga sun zama kaso biyu ta wannan bangare amma kuma dai ai an san bangaren na tsarkake zahirin jiki yafi karfi wa wanke fuska wanke hannaye zuwa gwiwoyin su shafar kai wanke kafa a wannan duka farillai ne wa wanda niyya kuma ita ma nasi ya bayyana ta kai niyyar anin daura alwarar kaga farilla ne yawa to kaga wayannan dole tartibi wasu na cewa tartibi ka jera su inda Qur'ani jera su suna sai ma wajibi ne farilla ne to haka wa minhu qawlu ibn mas'ud daga cikin sa akwai fadin ibn mas'ud as-sabru nisful iman wa laqinu al-iman kulluhu hakuri rabin imani ne wata yana nufin wani bangare nasa wa laqinu al-iman kulluhu yaqini kuma shine imani dukkan sa me yaqini duk abinda Allah ta'ala ya fada duk abinda manzo Allah sama ya fada za ai kaza ko ainin kikkiawan sakamako ko mummunan sakamako ko wani labari to ya zama mutum ya zama sa alal aini wa ras baya ko kuntu kada yana jin sa dahir tabbas babu wani ko kuntu al-imam al-ghazali al-tabi'in sa al-munqidh min ad-dalal yace dai taso mutum ne mai kaifin basira mutum ne ke fada dazu Allah madaukakin sarki ya sa shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu basira na duniya kamar Shehu Islam Ibn Taymiyya daga baya kafin malamin sa shi kafin abin nan malamin abin nan wani Ibn al-Jawzi Ibn Aqil al-Hanbali shi ma yana daga cikin irin waɗannan manyan malamai waɗanda aka san su da yawan basira haka dai malamai da dama irin su yace da ya tashi ya ga mutane sun karkasu da yawa wasu suna ilimin falsafa wasu suna ilimin ilmul kalam sanin tauhidi amma hade da falsafa yace wasu suna sufanci wasu kuma suna da ra'ayoyi mabambanta akan abubuwa da suka shafi furu'a to yace to shi sai yace bari ya bibi hanyoyin ya bincika duka ya fara da ilimin misali falsafa ilmul kalam sannan yazo tasawuf yazo abubuwa da yawa to karshe dai yace bayan kowane fanni ya karanta shi ya bibiye shi sosai ya gano gabaki ɗayan su akwai matsaloli da yawa a cikin su karshe dai yace yaqinin da ya samu yace sufanci na sufayen gaskiya na farko masu zuhud gudun duniya waɗanda suka dage kan neman lahira yace a wurin su ya samu alkhairi mai yawa duk da su ma akwai kusakurai da yawa amma dai abinda ya natsu da shi ya samu yaqini bayan duk binciken da yayi shine cewa lalle al'amarin gaskiya imani tauhidi da Allah ya samu yaqini bayan ya tantance cewa ilmul kalam mantiki falsafa dukkan su suna tare da ainihin tsatsar da zata iya raba mutum da imani har ma hukunci da kafircin falsafa da dewa baqiniya da kuma manganun imamiyya da sauransu da ya yace amma karshen ta dai ya samu yaqini dahir kan cewa imani da Allah da ranar lahira da gaskatar abin da manzannin Allah suka zo da shi musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine gaskiya da babu kokonto a cikin ta kuma wanda shine ilimi mai amfani duk sauran abubuwan yace abu ne wanda ke anin kange mutum shi yasa shi sai yake cewa an yi tamanganu akan sa amma dai karshe da Allah ya taimake shi shi gazali abin da ya rasu akan sa shine ya dukufa akan mudala'ar Bukhari da Muslim hadisi wa kafin nan bai maida hankali akan hadisi ba shi yasa altafan za ka ga hadisi masu rauni kamar iya ulumuddin amma dai daga karshen rayuwarsa kamar da malamai da dama irin sa suka sai suka dukufa akan sayyul Bukhari da Muslim kamar abin da Fakhruddin Razi yayi shi ma karshen rayuwarsa haka aka iso shi Kristani duk sun biyo ta irin waɗannan abubuwan sun bilin bituwa da yawa amma kuma da karshe Allah sai ya taimake su saboda kyakkyawan manufa sai suka cika suna masu riko da ainihin aqida ta adu suna jama'a Allah ji kansu to amma dai yaqinin cewa mutum Allah ta'ala shine abin bauta manzo Allah shine manzon gaskiya sannan addini musu shine addinin gaskiya kuma duniya zangon farko ne lahira ita ce wurin tabbata kuma a duniya ake tattalin rayuwar lahira mutum ya samu wannan yakin to shine ilimi mai amfani to shi yasa anan yake cewa shi hakuri rabin imani ne amma yakini shine imani dukansa waje a mai riwaya ce Yazid ar-Raqashi ya zo daga riwayar wani tabi'i yana cikin sahihai shi ma kurdubi ya nakalto a cikin tazkira shi wannan Yazid ar-Raqashi yakan yi wa kansa magana yake cewa kai Yazid idan kai wasa baka yi sallah ba an ka mutu ba wanda zai maka yawa in ka mutu baka yi ibada ba ba wanda zai maka saboda haka kullun yana ta jan kunninsa in ka mutu baka yi sadaka ba ba wanda zai maka in wani zai maka ma ai ya tarar cewa kai makanka da yawa sallah kam dama ba wanda zai ma wani sallar gawa da ake yi wa mutum wannan sallah ce ake yi don a ba mutum addu'a amma dai sallah wani ya sallah raka'a biyu ya ce a ƙarawa mutum akan sallolin da ya ba a yin haka sai dai ya tawassuli da sallar kenan dole mutum ya tsaya ya yi kafin lokacinsa ya yi Yazid ar-Raqashi kenan daga Anas marfu'an daga Anas Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfun imani rabi nisfani imani nisfani imani kashi biyu ne nisfun fi sabri wa nisfun fi shukr rabi wani bangare kenan yana cikin hakuri wani bangare kuma yana cikin godiya to duka dai wannan ruwaye masu yawa da daga hadisi daga manganun sahabbai da tabi'ai duka kokari yake ya nuna maka cewa nisfu din nan ba dole ne ya zama daidai wa daida rabi daidai wa daida ba amma dai ana nufin bangare ne bangare ne bangare ne yace falamma kana al-imanu yashmalu fi'l al-wajibat da yake imani ya tattara aikata wajibai wa tarkal muharrama da barin haramun muka wala yunalu zalika kulluhu illa bisabr ko wanda duk wanda aka ga ba zai ba sai da hakuri saboda ka shi addini komai ma na al'amarin sai da hakuri wa ba za ka iya aikata wajibai na addini ba balle na filfili ba za ka iya barin haramun muka ba wa balle a ce maka ruhai masu sassauci sai ka yi hakurin gaske sai zuciyarka ta raya maka ganda da lalaci a barin da'a kuma ta azalzale ka da sha'awa da kwadai a cikin abubuwan sabo don ba ka danƙwafe ka mayar da wannan ba ka yi aiki da shi ba to ƙarshenta sai ka zo ka faɗa cikin abin da yake da muni to sai wato da haƙurin to wannan shi ya sa ya zama rabin imani fa haka za yi ƙalu fil wudu to haka nan wato kana sabru fi nisfal iman saboda haka haƙurin ya zama rabin imani fa haka za yi ƙalu fil wudu haka nan za a ake cewa a alwala innahu nisfu salat alwala rabin sallani amma an san cewa sallar ta fi wato alwala muhimmanci to amma dai tunda ba zai a shiga sallar ayi ta ba sai da alwalar sharadi ne wa aidan fa salatu tukaffir zunuba wal khataya har ila yaqum din sallah tana kankare zunubai tana kankare laifuffuka da zunubi da khataya duka ɗaya ne zunubin ganganci shine khataya yamma khadi'a bi shart isbagi alwudu'i wa ihsanihi amma da sharadin sai an cika alwala an gyara alwala idan mutun yayi sallah mai kyau dama kuma alwala sa ta inganci to ina ne kankare zanibi mun kanta wani hadisi riwayar muslim akan haka a gani yace alawa na bi ukum bi ma'am hulaw bil khada'i wa yarfa'u bihi darajat ko yace barin baku labarin abinda zai shafe zanibai kuma ya daga darajoji yace isbagul wudu alal makari mutun ya kyautata alwala a lokacin da take da wahala kamar lokacin sanyi ko jikinsa ya zama akwai wasu illa sannan wakasatu khulail masajid yawan taku daga gidanka zuwa masallaci ko daga gurin da kai alwala zuwa masallaci wanti zaru salati ba'da salajiran sallah bayan sallah yace fa zalikum ribad fa zalikum ribad wannan shine tsaron addini shine tsaron addini shine tsaron addini muslim ya rawaito wannan to kaga sallar ita ta jawo amma misali sai da alwala tukuna ta yi kyau fasara shadara salati bi hadha al-itibar ayyuka to kaga tunda haka ne alwala shi yasa sai ta zama wani bangare na sallah ko rabin sallah ta wannan tal'akari da wannan kama fi sahih muslim kaman da yazo a cikin sahih muslim sahih muslim an usmana daga usman ibn affan an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga nabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ma min muslimin yatatahharu ba wani musulmi da zai alwala ko yatimmu tuhura ya cika alwalar allazi kutiba lahu wanda aka fallanta masa Allah ya sifanta mana alwalal qur'ani ko sanan maza Allah ya kara kammalata da bayani a sunnar sa aka gani aikace hadisin Usman ibn Affan Amr ibn Yahya al-Mazini da sauran su suka bayyana ta yace fa yusalli hadhihi salawati al-khamsa kuma ya sallati wannan sallolin guda biyar illa kanat kafaratan lima bainahunna sai sun kankare abin da ke tsakanin su yau Allah ta'ala godiya akan addinin nan yawa musamman dai mutum ya samu Allah ya tsare shi daga wancan mugan bid'o'i kullun na kan gaya mutane musamman wani masallacin mu na wancan masallacin babban masallacin Juma'a na kan fadi wannan da yawa cewa mutane gode wa Allah da ya tsere da mu daga mugan aqido irin wanda mutane Shi'a ko irin aqidar batul wujud sufanci da abin nan musamman sufancin da ake duka sufanci ne karkatacce ko ba haka bane babu zuhud din ko ba haka ma wajen ji maka gawo kasai taccen malamin sufanci ne da aka san sufaye da shi gudun duniya to duniya suke nema da sufanci ne ko ba haka bane ko kawa ake mutun ya zama muqaddami ya zama shehi ya zama khalifan wani wanda ya mutu kaza kaza ba dan shiryar da bayan Allah ba dan me dan ayi suna a samu hidima dan shi ma wanda ya mutu dama hidimar ainihin ita ce hidimar duniya ce kaga wannan fitintun duk wanda ya taso akan irin wannan ba Allah ne ta miki mutum ba wallahi mutum haka zai ta tawili zai tawili duk abin da ya sa na son zuciya sai tawili ya ce ai wannan kaza 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 ne mutum har ya je game da Allah yana yaudara kansa Allah shirye da mu amma idan kana kan aqida ta sunna aqida salafiya aqida ta tauhidi mai kyau sannan kana da fahimta ta addinin yadda zakai aikin nasa naka a bisa karantar ruwa sunna da ikhlasi to ai kaga dukkan wani abu da kai na farilla da na nafila zai maka amfani amma da zarar an samu ginin ba kyau asali ba aqida mai kyau ko kuma dama bid'a ake yi ko bid'a ita aka fi bawa ko mai ikhlasin ka bid'a Allah ba zai karbe ta ba ko ba haka ba ko kuma misali kaje kai aikin na sunna ma baka san ya yake ba ko baka yi ikhlasi ba to amma ka samu aqida mai kyau ka kuma gudana abin bisa manhaji na sunna to wannan shauri samin taymiya ya tafi da yawa na aqida 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 fan tauhidi kurum gummai da yawa yayi na bayanin aqida salafus salih yayi su da yawa hakan yayi kokari wajen raddi akan badiniya masu ilimin mantiki sufaye karkatattu haka nan malamai masu fiqh furu'a masu taqalidanci da yawa suke adawa da mutane akan abinda yake bai tantance a adawa da tafai da yawa shi yasa ya sha wahalar gaske a rayuwarsa saboda duk kokarin sa shine ya maida mutane su girmama zancan Allah alqur'ani sunan manzo Allah sama abinda magabata na kwari suka yi waɗannan a'imma irin su Malik Shafi'i Abu Hanifa da sauransu waɗanda ba za su bar gaskiya ba a zahirinta sai dai bisa kuskure yawa amma waɗanda kullun kokarin daidai suke to da zarar an bar wannan kuma ya taso sai ga yawan jayayya al'umma yayi yawa saboda yawan bid'o'i da yawan ra'ayoyi sai littafi sama da 300 ya bari a duniya tsakanin manya da kanana kuma duka daga shekara 67 ya duni duk yayi wannan jihadi yayi komai haka Allah ya yarda da shi to amma ina mutane sun bar hanya to ala kulli halin wanda Allah ya bashi wannan masabi to ya gode ma Allah ya ƙara dagewa da roƙon Allah sabati Allah tabbata da mu yace wa fi riwayatin lahu man atamma alwudu'a wanda cika alwala kama amara Allah kamar da Allah ya umarce shi fasalawatul maktubatu kaffaratu lima bainahunna salloli wato na farilla kaffara ne ga abin da ke tsakanin su to ban sani da yake bayanan suna da saura da yawa lokacin yayi ko sai mu tsaya ne kuma bayan mu akwai masu wani darasi Allah sa albarka cikin abin da muka yi Allah ya ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan manhaji na gaskiya Allah ya kautar da mu dukkanin abin ki Allah ya mana afuwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك نعم